أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد godiyar mu ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya dawo da mu don ci gaba da tafsirin alqur'ani na watan ramadan a wannan masallaci mai albarka Masjid al-Furqan dake kofar kona a garin Zaria. Yau 5 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1445, wanda ke daidai da 15 ga watan March shekara ta 2024. Jiya cikin kaddarawar Allah madaukakin sarki mun karanta fadar Allah madaukakin sarki a cikin suratu Taha, wa ma tilka bi yaminika ya Musa wala hiya asaya atawakkau alaiha wa khushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha al-ula wadmum yadaka ila janahik takhruj baydaa'a min ghayri su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra. Yau zamu tashi aya ta 23, fadar Allah madaukakin sarki: izhab ila fir'auna innahu tagha.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
اللهم ادعوك كنسلتي. Bayan ya gama shirya Annabi Musa alaihi salam, ya kintsa shi, ya bashi manyan mu'jizoji guda biyu: jefa sanda ta zama maciziya, kuma ya kama abinsa ya mayar da ita sanda da ikon Allah, sannan sanya hannunsa a hammatansa ya fito yana walƙiya yana walwali. Bayan Allah madaukakin sarki ya shirya zuciyarsa da tauhidi da ibada da tsayuwa akan gaskiya, to yanzu Annabi Musa ya zama ready, za a tura shi ya je ya fara aiki. Sai Allah ya ce masa: izhab ila fir'auna innahu tagha. Ka tafi zuwa ga fir'auna ka yi masa wa'azi, domin shi ya wuce gona da iri, yana mulkin kama karya, yana raba al'umma gida biyu, ya azabtar da waɗansu ya kashe su ya walakanta su, waɗansu kuma ya ɗaukaka su ya ciyar da su gaba ya kula da su, alhali dukkansu suna ƙarƙashin mulkinsa. Wanda Annabi Musa ya fito cikin mutanen da ake ƙasƙantar da su ne ake kashewa ake walaƙantarwa, kamar yadda za mu ji a siyakin ayoyi masu zuwa insha Allah ta'ala. Don haka ta ina zai fara aikin? Sai Allah ya ce: izhab ila fir'auna, ka je zuwa ga fir'auna ka yi masa wa'azi. Abin tambaya a nan shi ne, me hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya ce masa ya nufi fir'auna kai tsaye? bai ce masa ya nufi ɗaiɗaikun mutane a gari ya fara musu wa'azi ba, yace ya je ga Fir'auna tare da tumbatsansa da girman mulkinsa da yadda yake jin kansa, ta yadda saboda girman mulkinsa har sai da yayi da'awar rububiyya. To me yasa Allah maɗaukakin sarki yace Annabi Musa alaihi salam ya je ya fara wa'azin shiga ainihin Fir'auna a tashin farko a karan fari a cikin isar da saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi? Ko shakka babu wannan akwai abun lura matuƙar gaske, domin akwai wata magana da ta shahara a wurin malamai cewa annasu ala dini malikihim, mutane suna kan addinin shugabanninsu ne, ko kuma suna kan addinin shugabansu ne, shugaba a cikin al'umma, to mutane suna raka shi ne kawai. Irin fahimtarsa, irin aƙidarsa, irin ra'ayinsa, irin ɗabi'unsa, to shi mutane ke yi, shi mutane ke kwaikwayo. Wannan ne dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya umarci Annabi Musa da ya tunkari Fir'auna kai tsaye, domin idan ya ci nasara Fir'auna ya karɓi gaskiyan, to duk mutanen da ke mamlakarsa su ma duk za su karɓi wannan gaskiyan, za su musulunta. Yayin da aka samu akasi, mutanen wato Fir'auna shi da kansa in ya ƙi karɓan gaskiyan, to sauran mutanen dalili ne akan cewa su ma ba za su karɓa ba. To shi kuma Allah yana so in ya tura annabinsa saboda tausayinsa da rahamansa ga mutanen da ya tura ma annabin, yana so su karɓi wannan gaskiya. Shi ya sa sai aka shato ta ta inda in an ji insha Allah ta'ala, in Allah ya sa shugabansu ya karɓi gaskiya, to sauran mutane za su bi shi. Don haka nan mutane a kullum suna bin ɗabi'u ne da aƙida da fahimtar shugabansu. Idan shugaba ya zanto na gari na kirki, to mutanen da yake shugabanta su ma za su zama nagartattu. Idan shugaba ya ƙwace, ya ɓaci, ya lalace, ya gurɓace, to duka sauran mutanen da ke ƙarƙashin mulkinsa su ma za su zama lalatattu. Idan shugaba ya zama mai amana, mai kula da haƙƙin talakawa, mai kaffa-kaffa da dukiyar al'umma, da adana musu, da gudanar da ita irin yadda doka da tsarin mulki ya nuna gwargwadon yadda aka yi ittifaƙi, to sai ya zanto cewa wannan adalcin sai ya gangaro zuwa ga cabinet ɗinsa, sai ya gangaro har zuwa ga ministoci, ya je ga gwamnoni, ko idan gwamna ne ya je ga kwamishinoni, ya ta saukowa ƙasa, ya je ga farmsex, ya je ga sauran direction, har ya gangaro ya je ga 'yan kasuwa, kai har dabbobi sai sun tasirantu da adalci da kuma kyawawan ɗabi'u da kyawawan manufa na shugaba nagartacce. Hakanan idan ya zama mace amana, mai rubda ciki a cikin al'amarin al'umma, to wannan ita ce abin da al'ummarsa za su riƙa yi. Idan ya karɓi gaskiya ya zama musulmi, to daularsa musulunci zai samu tagomashi. Idan a cikin musulunci ya zama nagartaccen jagora, to sauran al'umman da ke ƙarƙashinsa su ma haka za su zama. Wannan shi ne dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce Annabi Musa ya tunkari Fir'auna ya fara da shi. Kuma idan ka karanta Al-Qur'ani mai girma, za ka samu wannan magana da ta shahara a bakin salaf cewa annasu ala dini mulukihim, mutane kullum suna kan addini da fahimta da ra'ayi da ɗabi'a na shugabanninsu ne. Wato in ka karanta Al-Qur'ani mai girma, za ka samu wannan, kuma za ka tabbatar da wannan maganan da magabata suke a kai. Ko shakka babu, maganar ta dace da ayoyin Al-Qur'ani, ta dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk in ka ga gari ya gyaru, in ka ga gari ko ƙasa ta gyaru, to shugabanninta su ne abin yabawa, su ne suka gyaru, sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan gyaran har ya gangaro ƙasa. Hakanan idan ka ga gari ya lalace ko ƙasa ta lalace, idan Allah na nufin ya halakar da al'umma, yana nufin al'umma ta samu matsala to shugabanninta su zai jarraba su zama mutanen banza sai wannan abin ya gangara ya tafi ko ina karke sai ya zanto fasadi da barna ya shiga kowane sako da lungu ga kafirci ga shirkoki daga nan sai Allah ta'ala ya ainihin dammara wannan al'umma wannan shike cikin fadar Allah madaukakin sarki wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alayha al-qawl fa dammarnaha tadmira idan muna so mu halakar da wata al'umma wata gari sai mu umurci mutrafiha madaukaka a cikin ta sarakunansu shugabanninsu jagororinsu madaukakansu manyan yan kasuwansu mutrafiha fa fasaqu fiha sai su zama fasikai su kiyin abin da ya dace su rika amfani da mulkin da Allah ya ba su suna shashanci suna saban Allah suna fasadi suna gina wuraren fasadi suna gina hotels su bayar mutane su rika amfana da shi suna fasadi su din su rika amfana da shi Allah ya ce duk garin da muke so mu halakar da su abinda mukan dora su akai kenan in mun nufaci halakar da su karke kalmar azaba ta tabbata akan su a karke Allah ya dammara su dammarawa wannan ne dalilin da yasa idan ka bi tarihin annabawa zaka samu cewa Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da cewa in Allah ya aika annabawansa waɗanda suke fara fada da da'awansu sune manyan gari sarakuna shugabanni manyan masu kuɗi masu fada'aji waɗannan rukunin idan har suka hada kai suka ki karban sakon da Allah ya tura annabinsa to wannan annabin haka zai ta shan wahala talakawa ba za su fahimce shi ba saboda kullun talakawa suna kan ra'ayi ne da dabi'a da fahimta da addinin shugabanninsu dan haka idan shugabanni sun zama nagartattu talakawa su zama nagari idan shugabanni sun zama gurbatattu talakawa ma su gurbaci wannan shine abinda ayoyin alqur'ani suke tabbatarwa wannan shine abinda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam suke tabbatarwa wannan shine abinda tarihi abinda ya faru jiya da shekaran jiya yake tabbatarwa wannan shine abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimta game da waɗannan ayoyi da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali fadar Allah madaukakin sarki wa barazu lillahi jami'an a cikin suratu ibrahim fa qala ad-du'afa lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnun 'anna min 'adabillahi min shay' qalu law hadana Allahu la hadaynakum sawa'un 'alaina ajzi'na am sabanna ma lana min mahis Allah madaukakin sarki yace za a bijirar da ƴan wuta gaba ɗayan su suna cikin hali na kakanikai a gidan wuta sun fara dandanan azaba sai kananan waɗanda suka biye ma shugabanninsu akan bata ko dai malaman su ko kuma jagororin su dake jagorantar ragamar rayuwarsu wanda suka biye musu akan san zuciya da bata sai su kalli manyan nasu su ce musu inna kunna lakum tab'an mu fa da ma ku muke bi mu da ma ku muke bi ku muke mabiyayya ku kuke fada mana mu ji sawa'un cikin malamai ne ko cikin shugabanni dan sune ulul amri da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum sai su ce musu mu ku muke bi fa hal antum mughnuna 'anna min 'adabillahi min shay tunda ku kuka jagorance mu akan wannan fata mun dauka abinda kuke yi abin gari ne abu ne mai bullewa dan mun ga tana bullewa a duniya sai law hadana Allahu la hadainakum inda a ce mu ma din akan shiriya muke da Allah ya shiryar da mu kaga sai suka dingina abin ga Allah bayan kuma su ne suka ki bin shiriya sai law hadana Allahu la hadainakum sawa'un 'alaina ajzi'na am sabanna ma lana min mahis duk ɗaya ne a gare mu ko mu jajirce mu yi hakuri mu jure ga wannan azaban ko kuma mu yi raki mu ta kururuwa ba biye mu da mafita, haka nan zamu ci gaba da hakuri, ko mai hakuri ko kar mai hakuri, ba mu da yanda zamu. Kaga sun tabbatar da cewa suna bin jagororin su. Haka nan kamar fadan Allah madaukakin sarki a cikin suratul ahzab, yawma tuqallabu wujuhuhum fil nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ranan da ake juya fuskansu a cikin wuta, sai su rika cewa ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kai can mu ina ma a ce mun bi Allah, mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna dana sani. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. سيستي يا الله مو أبين دي جامنا مرك دييني بشوا قبنهم دجابورو رم دمان يأتكم فأضلونا السبيلا. سيستك بشدهم دركان هنيا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب. يا أبن جدي سباس منكن عذابا منكن أبين دي كيمانا عذابا وَلَعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا كَأَنَّ مُسْكَ لَأَنْتَ لَعَنَ مِنْ جِرْمَا أَوْ تَرِوَايَر وَلَعَنَهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا كَلَأَنْتَ لَعَنَ مِنْ تَارِ يَوَا. Kaga wannan aya ta tabbatar da cewa mutanen da za a saka a wuta, shugabannin su da jagororin su, su suka yi ta mabiyayya, suna kan addinin su da aqidan su da ra'ayin su da fahimtar su. كمرفع أن الله مطلق كنسل كي ويتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. أكشن سورة غافية لوك تشلد سكي تتونا وصنا جايية يسو يسو أوتا ما سروني تلكا وصنا شيم شوى قبل نسو كانانا نشيم من ينسو إنا كنا لكم تبعا mu da mako muke bi ko kuka ja mana. Fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar, shin za ku iya kare mu ko ku rage mana wani abu daga cikin azaban da ake mana tunda ku kuka ja mana. A karshe ba za su iya ba. Sannan idan ka kalli yadda Allah madaukakin sarki ya tura annabawansa, duk annabin da ya je, to wanda yake samun matsala da su sune shugabanni da jagororin al'umma. Dan haka mutane kullum suna kan aqida da fahimta da dabi'a na shugabannin su ne. Zaka in kasa ta lalace, shugabanni suka lalace. Idan suka gyaru, kai talaka ko kayan ninyan gyaruwa ko baka yi ninyan gyaruwa ba, ko da karfi tsiya sai a gyara ka. Ko da tsiya sai a gyara ka. Irin yadda aka kafa maka doka, aka ce kar ka fita kofar gida, kar ka je kai sallan juma'a sati tara, kuma dolen ka zauna, in ka isa ka je masallacin juma'an ka gani. Sai da aka kai lokacin da fitowa kofar gida sai ka dan leko, da aka shugabanci na da ƙarfi ta yadda ko kana so ko baka so, idan ba za ka yi abu saboda Allah ba, to ƙarfin shugabanci na iya tankwara ka, ka ji ko baka yi niyya ba. Neman abinci baka isa ka fita ka nemi abinci ba, sai dai ka zauna da yunwa, kana jin yunwa ga sana'ar ka, amma baka isa ka yi ba. Ƙarfin shugabanci kenan. To dan haka nan a dukkan wani annabi yakan samu tagomashi idan ya zanto manya sun kalli al'amarin sa, sun karbi da'awansa. In ba haka ba, sai dai ko idan zai yi gwagwarmaya ya karya waɗannan azzaluman, ya karya waɗannan manyan, kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari ga annabi Musa da Fir'auna. Idan ka karanta suratul A'raf za ka ga bayani dalla dalla. Misali kamar fadan Allah madaukakin sarki, laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim qala al mala'u min qaumihi. Da annabi Nuhu ya je yi musu wa'azi, sai al-mala'u cikin mutanansa. Suwa ne ne al-mala'u? Ka karanta ainihin al-jami'u li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi, ka karanta ruhul ma'ani na al-imam al-alusi, ka karanta tafsirin tafsirul karim ar-rahman cikin tafsiran baya-baya, fi tafsiri kalamin mannan na al-imam as-sa'di, ka karanta tafsirin Ibn Kathir, ka karanta Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an na al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari, zaka ga cewa fa qala al-mala'u min qawmihi ku qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin, sai masu kudi da shugabanni da masu fada aji kullun zaka samu yawanci suna zama a jam'iyya ɗaya ne, ba ina nufin jam'iyyar siyasa ba, suna zama ne a rukuni guda, suna zama ne a kan fahimta guda, ra'ayinsu ɗaya ne, tare suke tafiya. Galibi zaka samu manyan 'yan kasuwa da manyan 'yan siyasa, ko da kaga jam'iyyarsu ta saba, ko da kaga garuruwansu ya saba, ko da kaga bangarorin da suka fito ya saba, to galibi fahimtarsu ɗaya ce, galibi ra'ayinsu ɗaya ne, galibi aqidarsu ɗaya ce. To su ne suka haɗa kai cikin jama'an Annabi Nuhu alaihi salam, suka ce masa inna lanaraka fi dalalin mubin, lallai mu mun ga alama kana kan bata mabayyani. Qala ya qawmi laysa bi dalalatin walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Kai a ƙarshe dai fa kazzabuhu, suka taru suka ƙaryata shi. To tunda manyan nan mala'u suka ƙaryata shi, ka karanta suratu Hud alayhi salam, zaka ji Allah ta'ala ya baka labari game da Annabi Nuhu, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tunda jagororin suka ki karba, to sauran mutanen gari ma ya kwashi shekara 950 yana wa'azi, amma ɗan kaɗan suka karba, sauran fa suna kan addinin shugabanninsu, suna kan fahimta da ra'ayin shugabanninsu da masu kuɗin cikinsu. Wani shi ba shugaba bane, amma mai arziki ne, ya kafa masana'anta kaza, ya kafa wuri kaza, ya ba waɗansu hayan gidaje, ya ba waɗansu hayan gonaki, idan suka kauce wa abin da yake kai, zai karɓi gonarsa, ko zai kore su a ma'aikatarsa, ko zai hana su kaza, ko zai hana su kaza, ko kuma suna ɗan zagawa su karɓi na cefane, zai hana su. Wannan na cikin dalilan da ya kansa ba ma shugabannin da ke da ƙarfin zartarwa ba, masu arziki ma masu rufin asiri, mutane da dama suna ɓacewa a sanadiyarsu. Wannan abin da ya faru kenan da Annabi Nuhu alaihi salam. Haka nan ka ɗauki misali na biyu, wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun. Annabi Hud ya yi ma mutanensa wa'azi. فقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. وأنما ملأ دي ثم سكت على التاروة سكت شيء من قال لهم فواوان شكي دام الكار أكارشي ثم بس إيماني بشيبا. فبكي مثالي نوف وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يا مسوا أذن أما ديجم وأذن. فقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Waɗannan mala'un dai kuma suka ƙara taruwa bayan su sun yi imani da Annabi Salih alaihi salam, suka koma kuma suna bibiyan waɗanda su suka yi imani da shi, suna neman su gurgure su, ƴan kaɗan ɗin da suka bi shi, bayan su manyan da wanda suke ƴan koransu da wanda suka tasirance da su sun ƙi gaskiya, sun ƙi Annabi Salih, sai kuma suka koma suna bibiyan sauran talakawa, ƴan ɗaiɗaikun da suka yi imani da Annabi Salih alaihi salam, suna nema su kwace su, suna nema su kwace su, su raba su da imaninsu. Haka nan misali na hudu, ɗauki misalin Annabi Shu'aib, wa ila madyana akhahum shu'aiban qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. النبي شعيب يا قري وري سلنزن شيد سرف وأذي بمغانا تكي حكمة بصيرة da idan sun kawo shubha yayi masu raddinta cikin basira da salo na jan hankali amma duk da ya gama qalal malau alladhina taqaw sun sake dawowa mutanen sun kara dawowa suka tattaru suka ce mishi lanukhri jannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qabiyatina aw lata'udunna fi millatina ya kai shu'aibu wallahi sai mun kore ka a garin nan da kai da duk ƴan tsirarin da suka jika sai mun kore su. Misali na gaba Annabi Musa alaihi salam wanda zamu kawo wurin da Allah ta'ala ya tura shi wurin Fir'auna din nan yace masa je kai masa wa'azi in ma kun je ku yi masa magana mai taushi mai daɗi la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha sun je kuma sun masa magana mai taushin mai daɗin a ƙarshe ya ki karba ya ki jin wa'azin nasu kanki ya rika fada musu maganganu walqad atayna musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila idda'ahum fa qala lahu fir'aun inni la adhunnuka ya musa masura da ya gama wa'azin shi fir'aun ya ce to musa gaskiya ni ina ganin cewa an maka sanmu ne an jefe ka ne jifa ne yake damun ka. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مصبورا فأراد أن يستشزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا يعني مستوية جباينس الله يتسو شيء عند جماعة مكهلكس وأن بسيك ينكورنس أنت وجنس وأن بسيك تارد شيء جبادية مكهلكس kafin Allah ta'ala ya halakar da mutanen wato Fir'auna da jama'ansa to mabiya annabi Musa ba su da yawa Fir'auna da kanshi ya fada a karanta suratul shu'ara Allah ya fada yana bada labari game da maganar Fir'auna. Fir'auna ya ce inna ha'ula'i lashirzimatun qalilun waɗannan ƴan tsirarin sun zo sun bata mana gani wato yana nufin annabi Musa da jama'ansa kaga kafin a halakar da shi ƴan kaɗan suka ji annabi Musa amma bayan gwagwarmayar tabbatar da gaskiya bayan halakar da annabi wato halakar da Fir'aun sai gashi banu Isra'ila da sauran jama'a sun tare sun shiga addinin musulunci sun bi annabi Musa har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa baya ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu annabin da ke da zunzurun mabiya irin annabi Musa baya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu annabin da ke da tarin mabiya irin annabi Musa. To amma kafin a halakar da Fir'auna sanda Fir'auna ke jagorantar su sun karɓi gaskiya ba su karɓa ba inna ha'ula'i lashirzimatun qalilun wannan maganar wannan a Qur'anance kenan idan ka ci gaba da bibiya ka ci gaba da dirasa game da da'awar annabawa da gwagwarmayansu na tabbatar da gaskiya za ka samu tana cike da ƙalubale da fuskantar barazana daga manyan gari daga ainihin waɗanda suke masu faɗa a ji wanda a kullum mutane su suke bi kullum ra'ayinsu ake bi addininsu ake yi shi yasa gidan da aka ce ga irin tsarin gidan ga ra'ayin mai gidan to za ka ga galibi kaso 70 cikin 100 ila zuwa sama za ka samu wannan ra'ayin nasa shi ake bi ƴaƴansa wanda shi ne shugaba a kan su za ka ga shi suke bi idan shi ɗin yana da ra'ayi ne na boko shi ɗan boko ne ko kuma yana da ra'ayin ai boko ya ba boko muhimmanci kafin ka ce kwabo za ka samu a gidan da yawa daga cikin su sun yi digiri wancan ya karanta kaza wancan ya karanta kaza wancan ya karanta kaza idan bangaren likitanci yake ko engineering ko wani kaza ko science ko maganan kaza sai kaga ya fi karkatar da ƴaƴan shi nan wurin kuma sun bi idan bangaren addini yake sai kaga shi ma ƴaƴan shi idan haka ya zaba haka yake so wancan ya karanta Islamic studies wancan ya karanta Arabic wancan ya karanta kaza haka zaka ga abin ya kasance in dan kasuwa ne duka ga sun duka kasuwa idan ahlus sunna ne duka ga sun kama sunna sai matsalkali idan sai san ya fito kuma duk sai kaga sun bita haka wannan al'amarin yake haka yake gudana to wannan ayar ko kuma waɗannan ayoyin to fahimtar magabata fahimtar salafus salih yana gudana akan cewa babu sabani a cikin su cewa mutane suna rayuwa ne akan addinin shugabannin su kullun mutane suna kan ra'ayi da dabi'a da fahimta ta shugabannin su dan haka in kasa ta lalace to shugabanni suka lalace talaka bai da chess bai da as lalacewar su shi ya samar da lalacewar talaka badalan shugabanni shi ya samar da badalan talaka rashin amanan shugabanni shi ya samar da rashin amanan talaka yanzu mutum nawa ne a cikin talakawa wanda zaka iya kulla amana da su kuma a cikin lafiya ba su da yawa mutum nawa ne a cikin talakawa wanda yake ba ɗan san rai ɗan san zuciya ba mutum nawa ne a cikin talakawa suke da tsantsan imani ba sa hadawa da shirka to sai ka koma ka auna a cikin shugabanni wanda suke jagorantar waɗannan talakawan mutum nawa za su iya rantsewa da Allah cewa su ba mahayanta bane mutum nawa za su iya rantsewa da Allah su ba mazinata bane mutum nawa za su iya rantsewa da Allah ba luwadi ba shaye-shaye ba shan cocaine ba shan giya ba shan kaza duk ba ta yi mutum nawa za su iya wannan rantsuwa mutum nawa za su iya rantsuwa da Allah akan su masu amana ne to wannan dabi'un idan dai har ba za a samu adadi masu yawa ba idan dai har ana rayuwa a cikin yanayin da wanda sun shahara da rashin amana an same su da rashin amana an tabbatar sannan kuma har yanzu an ci gaba da jagorantar da su to kar kai tsammanin za a samu amana a cikin al'ummar su ba zai yiwu ba wannan ita ce fahimtar sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fahimtar sayyidina abubakar wannan ita ce fahimtar sayyidina umar wannan ita ce fahimtar sayyidina usman wannan ita ce fahimtar sayyidina ali wannan ita ce fahimtar jagororin musulmai cikin sahabbai da tabi'ai da ainihin manyan malaman da suka biyo bayan su har zuwa yau dukkan malaman da suke kan daidaitaccen fahimta da daidaitaccen alhamdulillah da ja Allahu bihi yaya za a yi muwanzu mu tabbata akan wannan al'amarin na musulunci wanda Allah ta'ala ya zo mana da shi mu ci gaba da zama mutanen kishi mu dore wannan daula ta musulunci da yadda ake rayuwa cikin natsuwa da aminci ya za a yi wannan al'amarin ya dore sai Abubakar sai na Abubakar Allah ya kara masa yadda yace baqa'ukum alaihi mastaqamat bikum a'immatukum za ku ci gaba da wanzuwa a matsayin mutanen kishi akan aqida mai kyau in dai har shugabannin ku limaman ku jagororin ku sun tsayu akan gaskiya ki kuma za ku ci gaba da tsayuwa akan turba ta gaskiya akan dabi'u na daidai akan kyawawan dabi'u kyawawan aqidu mu'amaloli za su zama kyawawa a tsakanin ku sannan za ku ci gaba da rayuwa akan addinin da Allah ta'ala ya aika manzonsa da shi wannan matan har ta ce masa wa mal'a'imma su wane ne shugabanni yace kai kin ji ki kuma ke a garin ku babu waɗanda suke magana a ji babu waɗanda suke mallakan rayuwar mutane suke gudanar da rayuwar su babu mutanen da ke gudanar da rayuwa suna magana ana jin su tace akwai yace fahum ulaikal nas ai su ne mutanen da ake magana in dai har sun tsayu akan dinge sun zama nagari to za ku ci gaba da wanzuwa akan kyakkyawan tafarki tafarki madaidaici a cikin aqida a cikin mu'amala a cikin al'amura na yau da gobe mafhumul mukhalafa shine in har tun da yace mastaqamat bikum in dai har sun tsaya kaga wannan sharadi ne ma'anan wurin mina da ci shabbe in dai har sun tsaya sun tsayo akan gaskiya to kuma za ku ci gaba da wangwa akan gaskiya haka nan in ka dauki sayyidina Umar Allah ta'ala ya kara masa yadda yana cewa ya'lamu annahu la yazalu an-nasu mustaqimina mastaqamat lahum a'immatuhum wa hudatuhum ku sani cewa mutane ba za su gushi ba suna kan tafarki madaidaici in dai jagororin su kuma suna kan tafarki madaidaici idan suka saukafa su ma za su sauka dan haka idan kaga talakawa sun sauka a layi to a tuntubi shugabanni da kuma malamai dan yace a immatuhum wa hudatuhum shiryayyun su malamai kenan malamai sune shiryayyu ko masu shiryatarwa sai sun shirya karan fadi kuma su zama masu shiryatar da al'umma wannan magana ta sayyidina Umar idan ka duba jami'u bayanul ilmi wa fadlihi na Abu Umar ibn Abdul Barr ka duba shafi na 643 daidai kan asali na 423 a cikin jami'u bayanul ilmi wa fadlihi Umar ibn Khattab Allah ta'ala ya kara masa yadda yayi wannan magana haka nan idan ka dauki sayyidina Uthman Allah ta'ala ya kara masa yadda yana cewa sayyidina Uthman alaihi salam yana cewa inna Allaha yaza'u bis-sultan ma la yaza'u bil-Qur'an inna Allaha yaza'u bis-sultan ma la yaza'u bil-Qur'an lalle Allah yana gyara mutane a sanadiyyar shugaba yana kawo gyara a sanadiyyar jagora abinda baya gyarawa da Qur'ani Qur'ani akwai wurin da baya iya canza mutane saboda mutanen da suke da tsoron Allah ta yanda har za su ji Qur'ani ba su da yawa sune minority kullun sune minority a kodin shi kisa Allah ke cewa qalilan ma tashkuru qalilan ma tadhakkaru walakinna aktharan nasi la ya'lamun walakinna aktharuhum la yashkurun walakinna aktharan nasi la yu'minun walakinna aktharuhum yajhalun kullun mutanen da ba su tsoron Allah sune wato su suka fi yawa mutanen da kuma suke da tsoron Allah wanda in an karanta musu Qur'ani zai kariyar da zukatan su ya tayar da komadan su ya zaburar da shauƙin su wurin biyayya ga Allah to waɗannan mutanen su ne kadan a cikin al'umma sauran mutanen galibi sai an kafa musu dokoki sai an gwada musu ƙarfi to dan haka nan idan wanda za su kafa musu dokoki suka yadda suka jajirce suka sadaukar suka kafa musu dokokin kuma su suka bi dokokin suka tsayo akai to ku shakka babu za a samu tsayuwar al'umma za a samu daidaiton al'umma ya ishe ka misali yanzu haka abin da yake faruwa a Afghanistan za ka samu jagorori suka tsayo akan gaskiya suka tsayo akan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shari'ar musulunci bayan din yahudawa da kafiran duniya sun yi makircin da kutun gwila a ƙarshe har yanzu ana nan ana wannan shari'a ana nan ana gudanar da addinin gaskiya to ba ma sai ka je Afghanistan ba a nan Najeriya ka dauki nan nan Kano da ka samu wani gwamna ya zo cikin ajandar sa yace to lalle yana so ya karfafi hizba kuma ya karfafe su din ya kake gani nan da nan yan badala ya kaga musu an yake su suna ta kwashe kayan su suna barin Kano suna ta daukan akwatin su suna barin Kano shi malamin da ya jagoranci wannan idan da ba malami ne mai tsoron Allah ba za a samu haka ba za a samu ba idan yana da tsoron Allah yana da himman aiki amma sai gwamnati bai ba shi goyen baya ba hakan za ta yi to kaga da aka samu waɗannan mutanen shugabanni da malamai duk da ya dan so ya zame Allah ta'ala ya targo shi Allah ya tarfa magarin sa nono Allah ya saka masa da alkhairi ya dawo cikin hayyacin sa ya karfafa masu gaskiya har yanzu yan badala suna nan suna ci hijira suna barin Kano amma da kafin ya zanto an ba hizba ƙarfi da ƙwarin gwiwa hijira ake daga ko'ina har daga kasashen waje ana zuwa kan ana batala kowa ya san wannan zaka nan wannan wani abu ne wanda yake sananne na soshi sun tabbatar tarihi ya tabbatar na da da na yanzu kuma har gobe har bibi haka yake faruwa zaka in dai ana son gyaran kasar nan to mu taru mu taimaka ma shugabannin mu su zama mutane shi mu bibi hanyoyin da zamu bi wanda suka dace da yanayi da lokaci da kuma irin abubuwan da suke akwai da tanaje-tanajen da yake akwai mu bi duk abin da zamu yi wurin ganin cewa shugabannin mu sun zama nagari wanda ma ba nagarin ba mu hada musu da addu'a mu tashi tsaye mu addu'a mu musu nasiha mu musu inkari a bisa tsari da sigar da ta dace akan abin da suke yi ba daidai ba dan a dawo da al'amura kan turban su ko shakka babu in muka yi haka to kasa za ta jaru amma muka zira ido muka yi cewa ai zanubin mu ne ai laifin mu ne to shikenan zanubin nan fa ba ran da za a dina saboda mutanen da wa'azi ke ratsa su tun farkon duniya su karbe ta ba tare da karfin jagoranci ba ba su da yawa su ne minority kuma wannan sunnar ba za ta canza ba ko mun wa'azi mai wa'azi ko mun hudu ba mai hudu ba dole sai an samu gyara ta sama a ka'ida sama ke gyara ƙasa amma ƙasa ba ta gyara sama a tarihi ba a samun ƙasa su gyara sama in ka samu inda ƙasa suka gyara sama to zaka samu ɗaiɗaiku ne sannan kuma sai sun samu wani taimako na musamman daga Allah sai sun samu haɗin kai sai sun samu kaza sai sun samu kaza yana da kyau al'ummar musulmi mu dawo cikin hayyacin mu mu kama hanyoyin ci gaba da hanyoyin samar da gyara na tabbata cikin al'ummar mu ba mu koma mu kama wani tashan ba wannan fahimtar sai ila yau ita ce fahimtar Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kara masa yadda idan ka karanta Usman al-Kubra na Imam al-Baihaqi juz'i na 3 shafi na 244 Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda lokacin da aka gama yakin Rumawa aka kayye Hiraqal aka zo ma Sayyidina Umar yana Madina da kambi crown da kayan karas da dinarai na ainihin Hiraqal aka zo masa da shi a package din su Sayyidina Umar yana Madina ya kwanci ya duba ya sanya wata sanda yana tunawa Sayyidina Umar sai mamaki ya kama shi yana cike da godiyar Allah yace kai innal ladhi adda hadha la aminu lallai wanda ya kawo wannan dinaran ya dauko su tun daga cikin ya kawo su yadda suke gaskiya amintacce ne da Sayyidina Umar ya wannan maganan sai da ya rantsa yace wallahi innal ladhi adda hadha la aminu fa qala lahu Ali ibn Abi Talib sai Sayyidina Ali yace masa ya amiral mu'minina innaka afafta fa'affat ra'iyatuka walau rata'ta la rata'u ya amiral mu'minin ai kai ne ka kame daga cin dukiyar al'umma kai ne ka kame daga barin ha'inci ka zama kamanni sai sauran wanda kake jagoranta suka koya walau rata'ta da a ce kana rufda ciki a cikin dukiyar al'umma la rata'u wallahi su ma da sun koya to kaga ɗan Najeriya fa a yau kar ka yi mamaki idan kaga ɗan Najeriya an samu yawan barayi da yawan maha'inta da yawan kaza kullum mutum zai buɗe rediyo ya ji an ce ana zargin wani da triliyan kaza ana zargin wani da biliyan kaza ana zargin wani da miliyan ɗari kaza ana zargin wani da kaza a tsaya ma a yi binciken ba za a yi ba wannan dai wanda ake zargin shine kuma gobe za a nada masa rauta talakawa su tare a gaban shi ana masa busa da kida ana jinjina masa yana rayuwa ta alfarma yana jin dadin sa yana kwantamawa yana watayawa ka gaya mun yadda za a yi mutanen da suka ga haka tana kullewa ka ce mutane ba za su rika yi ba dan haka nan kowa sai ya rika yi a nashi matakin kullun sun saba suna ji an saci kaza an yi budget an wawura kaza an yi kaza an yi kaza masu gaskiya kullun su ake durmushewa mara su gaskiya kullun su ake dagawa yanzu ko kwanan nan abin da ya faru a Senate Senator Abdul Lingi da ainihin kawu ya kasai abin nan wai sunan shi kawu Sumaila da Senator kawu Sumaila zuwa suka yi suka wakilci yankin mu na arewa suka bankado irin makudan kudi kusan 3.7 trillion wanda aka sanya su a cikin budget aka haɗi arewacin Najeriya suka tashi suka deliberating amma me ya faru shi wanda ya jagoranci abun sanata ne ji an dakatar da shi an ba shi hutu na wata biyu shi kuma kawo Sumaila an yi warning ɗinsa kuma an ce ya zo ya tuba in ba haka ba shi ma za a yi masa abin da aka yi masa na sanadi sauran sanatocin arewa fa suna nan suna zaune kowa na gudun kada shi ma a dakatar da shi to yanzu idan aka wayi gari masu gaskiya su ake cin zarafinsu ake walakantawa marasu gaskiya su ake ɗaukakawa su ake darajawa su ake mai yadda ya kamata a fahimtar su to ka gaya min radda gaskiya za ta tsayi da yadda radda ƙarya za ta mutu ka gaya min ranan da ha'inci zai fita a cikin al'umma madaman mutane suna ganin ha'inci tana kullewa wane yayi ha'inci ta kulle masa wane yayi ha'inci ta kulle masa wane yayi ha'inci ta kulle masa ka gaya min yadda za a yi a samu cigaba kan haka zaka ɗan uwan musulmi mu shiga cikin cecayin mu mu dawo kan asalin turba ta magabata kaga wannan maganganun khulafa'ur rashidun kenan wannan sune jagororin musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyin min ba'di in al'amura suka rinshaɗe to ku kama ku makalkale ma fahimta da sunnata da kuma fahimtar jagororin musulmi khulafa'ur rashidun abdu alihadi nawajis ku gatse ta da matsaunan ku ma'ana ku mata ruku katakam to wannan ita ce tafarkin shi sauka akan wannan sauka akan tafarkin magabata ne dan haka nan idan ka gangaro ka dauki Umar ibn Abdulaziz wanda yake yana daga cikin wanda ake malakabi da al-khalifatul khamis khalifa na biyar saboda adalcinsa saboda adalcinsa ana ce masa khalifa na biyar to Umar ibn Abdulaziz yana cewa tahlikul ammatu bi dhanbil khassa talakawa suna halaka a bisa zunuban shugabanni talakawa sukan halaka akan zunubin shugabanni idan shugabanni suna fama da zunubai to talakawa suke wahala inji Umar ibn Abdulaziz yace wala tahlikul khassatu bi dhanbil amma amma su shugabanni kuma ba sa halaka idan talakawansu suka zama masu zunubi ba mutanen kirki ba idan suka zama azzalimai to zaluncinsu baya shafan shugabanni amma zalunci da zunuban shugabanni yana azabtar da talakawa inji Umar ibn Abdulaziz sai kada ka rubi dan ya ce amma da khassa ya ce wal khassatu humul wulati abinda ake nufi da khassa kaga sai fassara abin shi dan karke masa tawuni sai ce wal khassatu humul wulati khassa ina nufin shugabanni ma'ana talakawa suna shiga cikin wahalar halu da matsalolin rayuwa sanadiyan zunuban shugabanni Umar bin Abdulaziz dan haka yake cewa قال الله تعالى وفي هذا المعنى قال الله تعالى wannan ita ce ma'anar fadan Allah madaukakin sarki wataqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da in ta tashi zuwa ba azzaliman cikin ku kawai za ta shafa ba har wanda ba su komai ba har wanda ba laifin su bane duk zaki mu kudin goro yace to abinda wannan ayar take kai shine shugabanni zunuban su yakan gama kowa yazo ya tadda mutum a dukkan inda yake inji Umar ibn Abdulaziz sai yake cewa fa bi salahil hakimi salatul umma fa bi salahil hakimi falahul umma, gyaruwan shugaba shine gyaruwan al'umma. Wal'aks dan haka wannan ita ce fahimtar magabata. Kamar Sufyan ibn Sa'id ne Tsauri, wanda yake duk dalibin hadisi ya san waye Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri yace ma Abu Ja'far al-Mansur, yace mishi inni la'alamu rajulan in salaha salahatil umma, yace wallahi ni na san mutumin da in ya gyaru al'umma gaba ɗaya za su gyaru, ko sun shirya gyaruwa ko ba su shirya ba, ko suna so ko ba sa so, in dai ya gyaru to al'umma za su gyaru. Qalu wa man hu, qala wa man hu. Abu Ja'far al-Mansur yace waye wannan mutumin kuwa, qala anta, yace wallahi kai ne. Wancan magana da muka faɗa na Umar ibn Abdul Aziz tana cikin Husnul Suluki al-Hasili Dawlatul Muluk juzi na 1 shafi na 66. Haka ita ma wannan magana ta Sufyan ibn Sa'id al-Tsauri, haka na Abdullah ibn Mubarak, wanda yana daga cikin manya-manyan malaman sunna, manyan malaman hadisi, yana cewa sinfani minan nasi idza salaha salahan nasi, kashi biyu na mutane in sun gyaru al'umma za ta gyaru. Nau'in al'umma biyu, mutane biyu in sun gyaru to ƙasa za ta gyaru, in sun gyaru gari zai gyaru, in sun gyaru daula za ta gyaru. Ija Abdullah ibn al-Mubarak, wa idza fasada fasada an-nasu, idan suka lalace sai al'umma ta lalace. Mutum biyu in dai sun ɓaci to al'umma su ta ɓaci, in sun gyaru sai al'umma ta gyaru. Kila wa manhum, aka tambaye shi su waye waɗannan mutanen. Qalal muluku wal ulama'u, sai ce masu mulki da malamai, shuwagabanni da malamai, in sun gyaru to al'umma za ta gyaru. Inji Abdullah ibn al-Mubarak, ka karanta Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barr shafi na 166. Abdullah ibn Mubarak, Ibn Abdul Barr ya rawaito cewa Abdullah ibn Mubarak yana cewa mutane biyu in sun gyaru ƙasa za ta gyaru, in sun gyaru talakawa za su gyaru, in sun gyaru al'umma za ta gyaru. Aka tambaye shi su wane ne waɗannan mutanen, ya ce al-muluku wal ulama'u, shuwagabanni da malamai, wanda yake waɗannan su ne masu faɗa aji, su ne masu ruwa da tsaki. Haka nan akwai maganar Fudayl ibn Iyad, wanda yana daga cikin jagorori a cikin magabata wanda suka sanu da tsoron Allah da tsantseni da takatsantsan, yana cewa law annabi da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fi sultan, yace da ina da wata addu'an da za a ce min in kai yi ta za a karba, ga wata addu'a ɗaya an baka da kai Allah zai karba, yace ma ja'altuha fi nafsi, ko kuma ma ja'altuha illa fi sultan, ba wanda zan ma wannan addu'an sai shugaba, sai jagora. Fakila lahu ya Aba Ali fassir lana hada, aka ce masa ya Aba Ali, me kake nufi da wannan maganan, ya zaka samu daman addu'a ka ce shugaba kadai zaka yi ma? Fa qala idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni wa idza ja'altuha fi sultani fa salaha bi salatihi al-ibad wal bilad, yace in ne ma kaina ba za ta wuce ni ba, a kaina za ta tsaya, amma idan ne ma shugaba sai ya gyaru, to gyaruwansa zai zama shi ne sanadin gyaruwan garuruwa da kuma mutanen da ke rayuwa a cikin garuruwa. Za ka ga gari ya gyaru idan ya zama shugaba, ya gyaru mutane za su gyaru, sannan ita kanta garin za ka ganta cikin tsari, za ka ga daular na tafiya cikin tsari. Amma kowa ya san cewa babu wani abu ɗaya yanzu da za ka ɗaga a ƙasan nan da za ka ce wannan abun yana tafiya a kan tsari. Ni ban san shi ba, ba zan ce babu ba, amma ban san shi ba, ka ce wannan abun yana tafiya a kan tsarin da ya kamata, za ka samu cewa duk da Allah ta'ala bai kaddara komai ya tafi daidai 100% ba, to amma dai mu abun namu ya yi yawa, sai mun haɗa da neman taimakon Allah. Allah ka taimake mu. Al-Fudayl ibn Iyad, aka ƙara tambayin shi cewa wai me kake nufi da wannan magana, ya ce kai bari ku ji. Fa amma salahul biladi fa idza amina an-nasu zulmal imani amaru al-kharabati wa nazalu al-ardh, idan mutane suka kubuce daga zalunci shugabanni to sai kaga arziki ya yawaita sai kaga ana ta gine-gine sai kaga ana ta gyara gidajen gado kowa sai kaga wancan ya dan fita arziki ya yawaita ya samu kudi ya bige gidansa na kasa ya mai da shi na bulan siminti a nan wurin ma sai kaga ya tuna aika kansu shine galadiman menene to sai ga an mai da gida an gyara shi an yi wani zane-zane an yi rubutu gidan galadima wani ko gidan tirashi wani ko gidan sarkin kaza-kaza a lokacin ma sun tuna cewa ashe su masu sarauta ne amma da talauci ya musu kasuki sun manta da sarautar ma don haka Al-Fudayl ibn Iyad ya ce idan mutane suka kubuta daga zalunci shugabanni sai kaga arziki ya mamaye gari sai kaga ana ta ci gaba da rayar da wuraren da sun zama kufai amarul kharabat wurin da suka rushe sai ga ana ta ginawa kudi ya samu to duk wanda ya ci ya koshi arziki ya yawaita me zai yi ko inda ya gina gida ba gidan shi da ya rushe zaka ga ya tada shi amma idan yana fama da yunwa ina ya ga magana ta da gini ina ga maganan karfe ginin da ya fara kaga maganan abin da zai ci Al-Fudayl ibn Iyad haka da ya ci gaba da bayani akwai maganan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda yake kowa ya san waye Ibn Taymiyyah al-ma'ruf la yu'arraf Ibn Taymiyyah yana cewa a karkashin fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum Ibn Taymiyyah yace ulul amri ashabuhu wa zawuhu ya ku wanda kuka yi imani ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga ma'abuta al'amari a cikin ku masu fada aje a cikin ku jagorori a cikin ku sai Ibn Taymiyyah yace ulul amri a wannan ayan ashabuhu wa zawuhu sune masu ita wanda suka mallaki al'amuran al'umma a hannunsu wa humul ladina ya'muruna an-nasa sune waɗanda suke umurtan mutane ai musu biyayya ko ana so ko ba a so sune ulul amri wa dalika yashtariku fihi ahlul yadi wal qudra wa ahlul ilmi wal kalam wanda ko suke tarayya akan wannan wanda ke haduwa su zama ulul amri to sun yi tarayya ahlul yadi wal qudra masu karfin iko da karfin zartarwa wa ahlul ilmi wal kalam da malamai ma'abuta ilimi jagorori a cikin ilimi Ibn Taymiyyah ya ce su ne ulul amr don haka nan sai Ibn Taymiyyah ya ce falihada ulul amri sinfaini don haka ulul amri kala biyu ne al'ulama'u wal umara'u kaga irin magana Abdullahi ibn Mubarak su ne malamai da kuma jagorori su ne ulul amri a wannan aya sai ya ce fa idha salahu salahan nasu in sun gyaru mutane za su gyaru wa idza fasadu fasadan nasu in sun baci mutane za su baci da haka kenan duk in an je ana zargin me yasa mutane suka baci Ibn Taymiyyah sanadin lalacewa mutane su ne shugabanni da malamai wani malamin sai ya je gina ijtihadi akan kuskure ai ta jan hankalin sa yake bisa san rai wani kwaɗayi ke damunsa wani kuma talauci ta tasa shi gaba wani matsalolin rayuwa wani san rai ne kawai bai da matsalar rayuwa bai da matsalan kaza bai da matsalan talauci bai da matsalan komai kawai san rai ne da karkata da kuma fitina ta shedan dan shedan bai da mutunci wani haka zai je rungumo bid'a ya dosa dora al'umma akai da miyagun aqidu da miyagun dabi'u da miyagun fahimta da tawili na nasoshi ya sauka akan turba na magabata to wannan ita ce turban magabata Ibn Taymiyyah ya bi sahun Abu Bakr as-Siddiq ya bi sahun Sayyidina Umar ya bi sahun Sayyidina Usman ya bi sahun Sayyidina Ali sauran sahabbai sannan Ibn Taymiyyah har ila yau yana fahimtan abinda sauran ƴan uwansa cikin manyan malamai suka tafi akai na sala dan haka nan Ibn Taymiyyah yana da maganganu da dama akan wannan har ya koma ya ci gaba da bayani akan wannan hadisin na wancan matan al-Ahmasiyya wanda sayyidina Abu Bakar ya tambaye shi ya bata amsa wanda ke cikin Sahih al-Bukhari dan haka yace wannan shine abinda Sayyidina Abubakar yake nufi a cikin wancan ainihin asarin shine abinda Sayyidina Abubakar yake nufi zamu cike da magana Ibn Qayyim al-Jawziyya wannan magana ta Ibn Taymiyyah da muka karanta tana cikin Majmu' Fatawa ainihin juz'i na 27 shafi na 170 zamu karkare da maganan Ibn Qayyim al-Jawziyya cewa Ibn Qayyim yana cewa walam ma kana qiyamul islam bi fa'ifati al-ulama wal umara yayin da musulunci yana tsayuwa ne ga bangarori guda biyu malamai da shugabanni wa kana an-nasu kulluhum taba'an lahum mutane kuma duk su suke bi mutane suna raka shugabanni ne da malamai duk inda suka sa kafa nan mutane ke sawa to Ibn Qayyim yace yayin da al'amari ya kasance haka kana salahul alami bi salahi hatayn al-ta'ifatayn dan haka gyaruwan al'amura gyaruwan duniya yana tare da gyaruwan waɗannan mutanen guda biyu kaga magana sa irin Abdullah ibn Mubarak irin ta Ibn Taymiyyah irin ta Sayyidina Abubakar ta Sayyidina Umar ta Sayyidina Uthman ta Sayyidina Ali da sauran magabata yace dan haka wa fasaduhu bi fasadihima lalacewar kasa to yana da alaka da lalacewar malamai ne da shugabanni inji Ibn Qayyim ba inji ni ba ya dai ci gaba da har ya kawo maganganun Abdullah ibn Mubarak wanda yake cewa Ibn Mubarak yana da wata waka shahararriya ra'aytu dhunuba tumitu al-qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatu al-qulub wa khairun li nafsika isyanuha yace wa hal badala ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa rufbanuha shin akwai wanda suka lalata addini in ba sarakuna ba in ba shugabannin al'umma ba waye lalata kasa waye lalata addini inda Abdullah ibn Mubarak a wannan waqar face masu mulki wa ahbaru su'in wa rufbanuha da ustazai wato da malamai wa rufbanuha wato miyagun malamai wanda suke kan miyagun aqidu da miyagun dabi'u da miyagun fahimta wanda suka ba malamai na Allah ba Ibn Mubarak yace ai suke lalata addini da masu da'awan ustazanci na ƙarya da'awan ruko da addini amma na ƙarya bil haqiqa ba sa ruko da addini amma suna nuna kamar suna ruko da addini Ibn Mubarak yace su suka lalata addini waba'un nufus falan yarbahu suka siyar da rayukansu basu ci riban komai ba walam taghlu fil bay'i asmanuha sannan wato dukiya ko kuma farashin kasuwancin nasu bi appreciating ba basu samu mafita ba basu ci riban komai ba laqad batta al qawmu fi jifatin waɗannan mutanen sun yi rubda ciki akan mushi yabinu lil aqli insanuha bi hankali yana gane warin mushin da suka yi rubda ciki akai na dukiyar al'umma dan haka nan saboda yanayin lokaci zamu dakata a nan wurin wannan a karkashin fadar Allah madaukakin sarki da annabi Musa alaihi salam izhab ila fir'auna innahu tagha menene hikimar da ta sa yace je wurin fir'auna ne masa wa'azi saboda Allah ta'ala ya san cewa idan fir'auna ya karba mutane za su karba da izinin Allah idan fir'auna ya canza ya gyara mutane za su gyara idan fir'auna bai canza ba bai gyara ba mutane ba za su gyara ba abinda muka fada dai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna tausayi da wannan zama muna addu'a Allah madaukakin sarki kayaye mana irin zazzabin tattalin arziki da na rayuwa da wannan kasa take fama da shi da ulcer da hawan jini da diabetes da asthma da cancer da wannan kasa take fama da shi ya Allah ka taimake mu ka gyara mana wannan kasa ya Allah ka daidaita mana shugabanninmu Allah ka daidaita al'amuransu ya Allah ka ja mafarkwadansu zuwa ga abin da kake so ka yadda Allah ka kama hannunsu daga barin zalunci Allah ka sa su zama mutanen kirki in sun yi nufin kuskure Allah kai ka ba su dama aiwatarwa in sun yi nufin zalunci Allah ka kama hannunsu Allah ka cusa kaunan mu da tausayin mu a cikin zukatan su ya Allah ka gyara mana dabi'un mu ya Allah ka taimake mu wurin gyara halayen mu ya ubangiji ka gafarta mana zunuban mu wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.